الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da hallara wannan majalisi namu mai albarka na karatun fiqhun musulunci wanda muke karatu a cikin littafin Al-Muqaddimatu al-Jawziyya ta Abul Hasan al-Shadili al-Manufi rahmatullahi ta'ala alayhi. Yau muna ranar Alhamis ne 24 ga watan Shawwal hijira shekara 1440 daidai, wanda kuma ya zo daidai da 27 ga watan 6 miladiya shekara 2019. Wannan shine majalisinmu na farko bayan azumin watan Ramadana a wannan karatu namu na fiqhu a littafin Jawziyya, wanda za mu tashi a daidai muna babin taimama ne, babin taimama za mu tashi daidai faɗin malam wala ya taimamu ala shay'in nafisin ka zahabi wal fiddati wala ala libidin wala ala bisatin wala hasirin wa in kana fiha gubaru. Malam ya ce wala ya taimamu ala shay'in nafisin, mutum baya taimama akan wani abu mai alfarma mai daraja, ba a taimama akan abu mai daraja kamar zahabi wal fidda, kamar zinare da azurfa, kamar kuɗi kenan, kamar naira ko dala ko riyal ko wani abu wanda yake mai daraja, to ba a dafa shi a yi taimama akansa. Wala ala libidin, haka ba a yi akan kamar buzu, ba a yi akan abu kamar buzu tunda ba ƙasa ba ne ba. Wala ala bisatin, haka ba a yi akan shimfiɗa, ba a yi akan shimfiɗa, an ce shimfiɗa ya kama katifa ko tabarma da aka yi mata shimfiɗa ko wurin kwanciyar samari, babbar riga da bargo. Wala ala hasirin, haka ba a taimama akan tabarma ko ta roba ce ko ta kaba ce. Wa in kana fiha gubarun, ko da kuwa akwai kura akan tabarmar ko akan shimfidar, ba za a yi la'akari da wannan kura, ce ai mai kura ce sai a dafa a yi taimama ba. Kaga wancan labid da malam ya ambata da farko, dukkan wata shimfida ta gashi, kaga ya kama irin su buzu har su kafet sun shiga ciki. To kaga ko kafet ne, irin kafet da ya sha wahalan nan ya tsufa ya yi ƙasa, to ba za ka ce ka wannan tsohon kafin ɗin ai zai yi taimama tun daga ƙasa nan a jikinsa, ai shi ba ƙasa ba ne, ko da a ce da ƙasa a jikinsa shi ba ƙasa ba ne, kuma in ka dafa za a ce ka dafa kafin ne ba ka dafa ƙasa ba, don haka ba za a taimama a kansa ba. Ana taimama ne a kan as-sa'id, a kan ƙasa. Duka wannan abin da malam ya faɗa, madogarar shi shi ne faɗin Allah maɗaukakin sarki, fatayammamu sa'idan tayyiban, sa'id da shi ake taimama. Kawai sabanin da malamai suka yi shi ne as-sa'id din nan ya taƙaita a kan ƙasa ne, ziryan ƙasa, wato a turɓayarta, ko kuma ya haɗa da duk wani dangin ƙasa da duk abin da ke doron ƙasa wanda yake dangi ne na ƙasa, kamar irin su dutse, su yashi da sauransu, wanda wasu suna ganin duk nau'in ƙasa yana cikin sa'id. Wasu ma suka tsananta wajen faɗaɗa ma'anar, suka ce hatta jijiyoyin bishiya da suka tsira a cikin ƙasa suka girma suka yi sama, za a iya dafa su a yi taimama a kansu, saboda su ma suna ɗaukan ma'anar sa'id, domin as-sa'idu kullu ma sa'ida ala wajhil ard, duk abin da ya tozo a ban ƙasa ana ce masa sa'id. Al-muhim, matsala ce ta as-sa'id. To duka wannan sabanin babu dai waɗannan abubuwan da malam ya lissafa a ciki, ko kafir, ko buzu, ko tabarma ta kafa, ko takaba, ko ta roba, ko katifa, ko shimfiɗa, duka waɗannan, ko abubuwa masu alfarmar irin kuɗi da tufafi da kayan ado, su tagulla da sauran abubuwa wanda suke da masu na alfarma ne, ko irin su tiles shi ma kayan alfarma ne, kaga ba duka wannan ba za a yi taimako a kansu ba. To malam ya ce ko da a ce an ga ƙura a kai, domin ƙura ba ƙasa ba ce, sunanta ƙura ita kuma ba ƙura aka ce a dafa ba, ba da ƙura aka ce a taimama ba, da ƙasa aka ce a taimama. ويجوز للمريض إذا لم يجد من يناوله ترابا أن يتيمم بالجدار المبني بالطوب النجئ أو بالحجارة إذا كانت غير مستورة بالجير. ما ليت ويجوز للمريض يا حلت قمر لافيا إذا لم يجد من يناوله ترابا إذا بيسامو wanda zai mika masa ƙasa ba, an yi tayammama bil jidari, yayi tayammama da bango da kago gini, al mabniyyi bi tubin nayyi, wanda aka gina shi da wato danyen tubali, wanda aka gina shi da danyen tubali, aw bil hijarati, ko kuma wanda aka gina shi da duwatsu. Nan tanwi'i da malam yayi da au kishiya ne na annaye da yace at-turab at-tubun nayyi, at-tubun nayyi shine wato kamar da muka ambace shi tubali wanda jikakkiyar kasa ce za a mulmula, ko sai a matsa ta a ginin da ita, yana jikansa, yana danyensa, ya sha bamban da alhijara. Alhijara kuma dutse ne, dutsen ne za a zo a saka, in ya so shi sai a cike shi da danyen abu, amma shi din ba danye bane, shi bushashshe ne. Don haka at-tubun nayyi shi ne kasar da a lokacin aka cura ta aka manna ta, alhijara kuma shi ne dutse, abinda dama a bushe yake, kawai jera shi aka yi a wajen, aka liƙe shi. To ko ma da menene, ko da ƙasa ce jikakkiya ɗanya aka yi wannan ginin, ko da dutse ne aka yi wannan ginin, sawa'un wannan dutsen dutse ne da sunan dutse, ko kuma ƙasar ce aka yi bulo da ita ya bushe, duka wannan dangin ƙasa ne. To mala yake babu laifi, ya halatta ga mara lafiya idan bai samu mai mika mashi ƙasa ba, wannan ya nuna asali kenan an fi son a mika mashi ƙasa ya dafa, asali kenan. Da Allah ta'ala ce fatayamma musa idan tayyiba, da aka dubi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimama, ya ba da misalin yadda ake taimama, sai aka ga ƙasa ne ya dafa ya yi taimama. Da haka yanzu ba za mu koma jikin gini ba sai idan mun rasa ƙasa, idan za mu samu mai ɗebo mana ƙasa ya zo da ita mu dafa da sunan mun dafa ƙasa, to wannan shi ne asali abin da aka fi sani. Idan wannan ya gagarshe sama lace, idan mara lafiya bai samu mai miƙo masa ba, kun ganin sai ya ambaci mara lafiya, saboda a nuna maka cewa lafiyayye ba dalilin da zai sa ya nufi kango ya dafa shi ya taimama. Marar lafiyan ma shi ma uzuri ne na jinya, kuma da larurar bai samu mai miko masa turbaya ba. An fahimta? A wannan haka ne shari'a take. Kullum mu dinga fahimtan shari'ar musulunci, wato tana budawa ne idan an matsu, tana matsewa idan an sansarari. Duk abin da shari'a asali mu fahimta cewa wato ita wannan taimaman nan wato badali ne, badali ne na alwala, domin asali alwala, alwala aka bukata, aka ce mutum yayi. Idan alwalan ne fa bata samu ba, sai aka baka alternative, sai aka bada madadi badal. To tunda kuwa haka ne, to duk lokacin da shari'a ta tashi wani hukunci na asali zuwa ga wani hukunci ko badali ko rukhsa, badali madadin wancan, rukhsa rangwame akan wancan, to duk sanda shari'a ta tashi daga asali ta koma wani hukunci daban, to fa ba ta koma wancan hukuncin ne haka kawai ba, a dalili ne wanda galibi wannan dalilin matsuwa ce take jawo shari'a ta canza maka daga bukaza zuwa kaza. Shi yasa zaka ji galibi yana cewa wanda bai samu ba, faman lam yajid, wanda bai samu ba, kaga kenan ba haka aka so ba. To sai shari'a ta baka alternative, saboda Allah madaukakin sarki baya kallafa bawa sai abin da zai iya, kuma Allah yana son mu samu ladan. To shi yasa bai hukunta mana abu guda ɗaya ba, dai da mun rasa shi mun rasa gaba ɗaya, sai kuma a sama mana mafita. To sai kaga wannan mafitar ba a koma mata sai a lokacin da wani dalili ya taso yanda hukuncin farko ba zai yiwu ba, to sai a koma wancan hukuncin. To mu fahimta cewa kenan ba zai yiwu mu koma wa wancan ba sai idan irin wannan dalilin ne ya taso. Idan dalilin ya taso kuma shari'a ta yadda mu koma, kaga yanzu kenan da muka matsu shari'a sai ta matsa, sai muka sauko wani mataki na daban. To idan muka zo wannan matakin, mu sani fa cewa shari'a ta ba mu dama ne mu yi amfani da wannan matakin ko da wannan hukuncin saboda halin da muka samu kanmu a ciki. To ya kamata mu kuma mu ji tsoron Allah kar mu sakaci da shari'a. Bai kamata mutum ya samu kansa a wani mahalli da shari'a ta yi masa rangwame, shi kuma a wannan mahallin ya wuce gona da iri ba. In kun kula da aka zo maganar rangwame wanda ya shiga cikin matsananciyar yunwa na iya cin mushe, ko sai aka ce mai, sai aka ce fa man turra, sai aka ce ghayra baghin wala adil, ba mai neman dama ya taba ba, dama ba mai neman cin mushe ba, ba kuma mai wuce gona da iri ba. Abinda nake so na kai mu zuwa gare shi shine mu sani koyaushe ita shari'a idan ta baiwa mutum wani rangwame, to tana ba shi rangwame ne bisa la'akari da halin da yake ciki. In ya fita daga wannan hali, wannan rangwame ya fita daga cikinsa, don haka zai mu'amalanci wannan rangwamen ne matuƙar yana tare da wannan halin, zai mu'amalanci wannan rangwamen ne gwargwadon wannan halin nasa. Duk wanda ya zamana ya samu sakewa sama da halin rangwame kuma sai rungumi rangwame, to ba zai samu lada ba. Idan wajibi ne ba zai sauke wajibi da wannan ba. Har kullum mu dinga fahimtar shari'a a haka, don wannan yana bakatar da mu a babi da yawa. Muna samun matsaloli a babin ibada, muna samun matsaloli a babin mu'amala, muna samun matsaloli a babin rayuwa gaba ɗaya. Muna sakankan cewa idan shari'a ta ɗan kau da kai ta yi mana rangwame, to kuma sai mu sakankance a cikin rangwamen ya zama tamkar shi ne asali, wannan kuma kuskure ne. To ko a babin taimama ko ba a babin taimama ba, bai kamata mu ɗauki rangwame azima ba, bai kamata mu ɗauki badali mubdal ba, bai kamata mu ɗauki far'i asali ba. Don haka shi mara lafiya, saboda shi mara lafiya ne, ba zai iya amfani da ruwa ba, taimama zai yi, to ya dafa ƙasa. Ba zai iya fita ya dafa ƙasa ba, to a ɗebo masa ƙasa a cikin wani abu ya dafa. A ba mai ɗebo masa ya kawo masa, to ya dafa gini, ai shi ma dai har yanzu yana ɗaukan sunan ƙasa. amma ginin wanda aka gina shi ko dai da danyar kasa shine attubun nayyi, ko dai da danyar kasa ko kuma da dutse na kasa shi ma, to duka wannan mara lafiya yana iya dafawa ya yi taimama da shi. To kun ga sharadin al-marid ya zama mara lafiya. Sharadi na biyu, idza lam yajid man yunawilu, in bai samu mai mika masa ba, shine sharadi na biyu. Sharadi na uku, an yakuna bil jidalil mabniyyi bil tubi aw al hijara, ya zama gini ne da aka gina shi da danyar kasa ko kuma da dutse. Kaga sharadi uku kenan kafin a ce mutum yayi taimama da gini. Kuma wannan idan muka yi la'akari da wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya dafa kango ya yi taimama ya amsa sallama, kamar yanzu a cikin Bukhari wani ya mace sallama sai annabi alaihi salatu wassalam sai ya dafa gini sai ya yi taimama sai ya amsa mashi sallama, wannan zai nuna mana kenan matukar gini na kasa ne, to yana daukan hukuncin kasa. Matukar gini na kasa ne, to yana daukan hukuncin kasa. Idan ko haka ne, to yanzu ba bambancin katangar kasa da kuma kasa, domin duka suna daukan hukuncin kasa ne. Sai ya zama bisa la'akari da wannan hadisin, to waɗannan sharuɗan na cewa sai mara lafiya ya rasa mai miko masa, sai mara lafiya ma tukunna, sannan sai ya rasa mai miko masa, to wannan sharuɗan guda biyu na farko za su faɗi. Ko da lafiyayye ne yana iya dafa gini ya taimama, sannan ko da yana da ikon dafa kasa yana iya dafa gini ya taimama. Saboda ga hadisi ya tabbata annabi sallama ya dafa gini yayi taimama. Amma kasancewar ginin ya zama na kasa, to wannan kan dole ne, saboda me? Saboda ai taimama ana yin ta ne da kasa. Malai yace idza kanat ghayra masturatin bil jiri, idan wannan kago wannan ginin ya kasance ba suturtacce ne da siminti ba, idan an suturce shi da siminti to ba hali a taimama da shi. Aljir duk wani abin da ba ƙasa ba aka rufe gini da shi, mu a yanzu za mu ɗauke shi siminti, to duk wani abin da ake yabawa gini yanzu ko simintin ko ba sunansa siminti ba, kamar kwalta duk da ana gauraya ta da ƙasa amma an riga an dafa an zuba wani sinadari a ciki, don haka ta fita daga sunan kasa aka filarce, balle fenti, balle tiles, duka waɗannan sun fita daga dangin kasa, to wannan gini ya zama surtacce kenan. To irin ginin yanzu kan ma za ka samu asali ba ma da kasar ake yin su, gini ne na block din siminti galibi ake yi, sai ga kangon shi kansa tun ba amur filasta ma dama ba zai taimama ba. Na taɓa nazari a irin gidajen zamanin nan da hotel-hotel da ake da su yanzu, sai nake ganin sau da yawa muna kuskure a gine-ginenmu a matsayinmu na musulmai. A gine-ginenmu ba ma samar ba, wato muna la'antan duk wani abu ƙasa. Kaga mutum abin alfahari ne a ce gaba ɗaya gidansa babu ƙasa, kwata-kwata shi abin alfahari ne a wajensa, don kuskure ne. Kuskure ne, ƙasan nan tana da amfani, tana da amfani. Ita ce alternative na biyu idan ka rasa ruwa, kaga ya kamata a ce mu dinga la'akari da ita, ko irin wurin da za a dasa bishiya a ce mun bar ƙasa a wajen, ko irin jikin gini da waɗansu suke sa fulawa a wajen a ce muna da irin wannan wanda yake ƙasa ne. To duka wani yana da muhimmanci, saboda za a yi taimama wata rana, za a buƙaci wannan ƙasar za ta yi amfani. To idan an riga an lullube to ba za ta yi taimama ba. To malam ya ce wa man tayammama ala mawdi'in najisin, wanda ya taimama a wani gurbi wanda yake najasa ne, a wani guri najasa, walam ya'lam bi najasatihi, amma bai san cewa gurin najasa ba ne, a ada fil waqti ya maimaita taimama, ya maimaita sallar sa a inda sauran lokaci, ya maimaita sallah a lokacinta. Mun riga da mun san wannan mas'alar tun a littafin ahlari, duk wani uzuri da zai sa mutum ya maimaita sallah a cikin lokacinta, to ba a maimaita ta idan ta wuce, haka idan nafila ce ba a maimaita ta, domin maimaita sallah a cikin lokaci mustahabbi ne. To duk wani uzuri da kaji an ce dalilinsa a maimaita sallah a cikin lokaci, to sake sallan nan fa mustahabbi, wannan ya nuna sallarka ta farko ta asali ta yi. In kaji an ce a ada fil waqti, to sallarka ta yi. Kawai dai yanzu saboda wata wani dan saboda ihtiyati precaution sai a ce maka ka maimaita ta, in ya zo in wacce din da yar matsala a ɗauki wannan, wanda malaman hadisi suka ce ibada ba ruwanta da ihtiyati, suka ce babu precaution a ibada, precaution a rayuwa ne ake, amma bautar Allah ba precaution. Kawai in an ce abinda aka ce ka yi shi za ka yi, amma zancen ka ce bari in ya zo in ta yi ruwa rijiya in ba ta yi ba shadda, ba a haka wa ibada. Domin ibada an faɗi yadda ake yinta da sharuɗanta da farillanta da komai nata, in ta ɓaci an sani, in ba ta ɓaci ba an sani. Don haka kawai in dai ka zo da ita da sharuɗanta da wajibanta da rukunnanta da komai ɗinta, kalas ta yi. In kuma abin da zai ɓata ta ya faru, to ta ɓaci. Amma zancen ka ce bari ka yi kaza ko in ta yi ruwa rijiya, shi yasa manzo Allah sallama idan ba ku manta ba, ai ya hana azumi ranar shakka. Yaushe ne ranar shakka? Ranar 30 ga Sha'ban. Watan Sha'ban yana kwana 29, in ba a ga wata ba washe gari zai cika 30, to wannan ranar ita ake cewa ranar shakka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a azumta wannan ranar wai don ayi kokarin daukan wani precautions na Ramadan, cewa ko dai in ta kama Ramadan ne to shikenan, alhamdulillah na yi azumi, in ko ba Ramadan ba ce azumi baya baci. Manzo Allah ya ce ba a yi wani azumin bashi da lada. Saboda me? Saboda ita ibada ba a mata haka, kawai in Ramadan ne to ina azumin Ramadan, in ba Ramadan ba ne to ba Ramadan ba ne. Amma ka yi rangaranga Allah ya zaɓa, ba a yi wa Allah haka. An fahimta? To maimaita sallah a cikin lokaci min hadal qabil yana irin wannan ɓangaren. Wanda ya taimama a gurin da najasa ne, bai san cewa najasa ba ne wajen, sai daga baya ya gano cewa najasa ne, to shi kai da ƙasa ya taimama. Matuƙar wannan gurin ƙasa ne, to da ƙasa ya taimama. Najasa kuma mun sani a ƙa'idar shari'a, najasa tana tasiri ne a ibadar wanda yake sane da ita, wanda yake sane da ita kuma yake da ikon kawar da ita, su ne da tasa take tasiri a ibadarsu. Wanda yake sane da ita, kaga wanda baya sane da ita shari'a najasa ba ta mata tasiri a ibada. Shi yasa lokacin da manzon Allah sallama yake sallah shi da sahabbansa, wata sallah da yayi, yayi wani bangare na sallar sai suka ga ya cire takalmansa, su ma sai suka cire takalma, wanda suke da takalma sai da idan yace me yasa naga kun cire takalman ku, suka ce mun ga ka cire takalman ka, ce sa muka cire. Ca ni Jibrili ya zo ya sanar da ni cewa takalma na akwai najasa, shi yasa na cire. Mun sha dalili da wannan hadisin cewa akwai wata latifa, wata fa'ida a cikin wannan hadisi da zamu fahimta. Ba wai kadai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya cire takalman ana sallah saboda an sanar da shi da najasa a jikinsu shine kadai abin la'akari ba. Abin la'akari har yanzu fa'ida a ciki shine Annabi sallallahu alaihi wasallama bai maimaita abin da ya sallata da wannan takalmin kafin ya cire ba. Me yasa bai maimaita ba? Saboda ai lokacin da yayi wannan sallar bai sani ba, tunda bai sani ba sai ta yi, babu katar ya maimaita. Daga san da ya sani sai ya cire, saboda daga lokacin ne dokan najasa za ta fara aiki. Da haka ashe kenan najasa ga wanda bai san da ita ba ko ya manta da ita, shi ma yana cikin hukuncin jahilci. Mantuwa tana cikin hukuncin jahilci. Da haka wanda bai san da ita ba ko ya manta da ita har ya idar da sallarsa, to kenan sallarsa ta yi. Da a ce Annabi alaihi salatu wassalam ba a sanar da shi wannan najasar ba har ya idar da sallah, kenan da ba zai maimaita ba, tunda bai sake abin da ya yi a baya ba. Kenan da ya kai ga har ya yi sallama ma da ba zai sake ta ba kenan. Da haka wanda bai san da ita ba ko ya manta da ita har ya yi sallama, to sallarsa ta yi. Amma a malikiya za a ce maka amma ya maimaita ta inda sauran lokaci, wannan precaution kenan, ya maimaita ta inda sauran lokaci, saboda in ya so a cikin biyun a ɗauki wacce ta fi dama-dama. To mutum na biyu, sharaɗi na biyu a najasa shi ne ya zama mutum yana da ikon kawar da ita. Shi ma wanda ba shi da ikon kawar da ita, to zai yi sallarsa da najasarsa babu komai. Shi sa waɗanda suke da ci jinya ta yoyon fitsari, ko yanzu da ake yayin katata, duk mara lafiya da katata, haka zai yi sallarsa. Masu ciwon maruru, ko yaushe jini yana dubura, baya rabuwa da dubura, haka zai yi sallarsa da wannan najasar. Masu ciwon gyambo, haka za su yi sallarsu, saboda ba shi da ikon rabuwa da wannan najasar. To idan najasa ba ka da ikon rabuwa da ita, to an yi rangwame, za ka yi sallarka a cikin wannan najasa babu komai ta yi. Abin da nake so na kai zuwa gare shi shine mu fahimta cewa mas'ala ta najasa a ibada mas'ala ce da take ta'allake da sharuɗa guda biyu: sani ko tunawa, kuma ikon kawarwa. To kaga yanzu wanda ya taimama da ƙasa, azatansa ƙasa ce, ƙasa ce dama, azatansa guri ne mai tsarki, amma ashe najasa ne bai sani ba kuma, sai je sallarsa a haka har ya sallame, za mu ce sallarka ta yi, don matsalarka ba ta ƙasa ba ce, matsalarka ta najasa ce. Matsalar najasa kuma matsala ce da rashin sani yana ɗauke ta, tunda baka sani ba to ya wuce. To sakamakon hakan ne ke sa su ma malikiya sai suka yi rangwame suka ce a ada fil waqti ya sake sallar inda sauran lokaci duk yadda kaji malikiya sun ce a sake sallar inda sauran lokaci to akwai rangwame a cikin al'amarin in ba ka za su ce a ada abadan ya sake har abada amma an kaji fil waqti to dama sakewan mustahabbin ko ka ki sakewan duk malikiyar mutum in ka ki sakewa ba zai ce sallar ka ba tai ba wani lokacin yana da kyau kuma mu dinga fahimtar irin wannan abubuwa domin ita kanta malikiyar sai kaga mutum itan yake yi wai ita kuma yake goyewa baya amma sai kaga di ya rikice waɗansu kuma alhalin rikicin nasa da rikicewar tasa da rikitarwar tasa da rikitar da ɗebo ɗin duka ta fi ƙarfin hukuncin abin a malikiyar yanzu wannan malamin da yake ta rikicin sittin shawwal yake ta rikicin sittin shawwal ɗin nan a malikiyar fa cewa aka ce wa kariha malikun imam ba fa malikiya ba ce shi kansa imam malik ne da kansa wa kariha malikun imam malik ya ki sittin shawwal saboda gudun kar jahilai su hada da ramadan kaji shi ma dalilinsa ba fa haramta malik din ma yayi ba wa kariha shi kan a wajensa kai abin bai masa ba haka fa abin yake amma mutum ya rikice ya rikitar ya rude ya rudar to na abin ka tsaya ka fahimci hukuncin abin kawai in ka fahimci hukuncin abin to da matsayin hukuncin zaka mu'amalance shi sai a mu'amalanci wajibi da gausi sai a mu'amalanci haramun da gausi makaruhi a mu'amalance shi da sauki mustahabbi a mu'amalance shi da sauki haka ne ake makaruhin ma akwai na manzon Allah akwai na maliku ai to kaga shi ma makaruhin manzon Allah ba kamar makaruhin maliku ba amma mutum ya ta rigima ya daga kansa hankali shi kadai kuma a biye shi a ta mutane su ta bata kansu lokaci ke zane shi ruwan baka mutane ya cigaba da abin da nake kawai saboda ban ga dalili ba an wuce waje ga mutum shi kadai ya zo ya burkita ku wani har yana rubutu yana ganin wani rubutu ya rubuta wai raful iskal ala wa ne ne wai rubutu wai raful iskal ala wa ya sittin shawwal nace ya ga ne mai iskalin da har kake rubutu akan wannan abu manzo Allah ya ce ai sittin shawwal kuma wannan wai zai kawo iskali a ciki a magana iskali to yana da kyau shine amfanin sanin hukuncin abu ko malamai da za su ce maka farillan sallah sunnonin sallah mustahabban sallah abinda sanin waɗannan abubuwan yake nufi shine ka san yadda za ka mu'amalanci kowane aiki in an ce maka wannan abun farilla ne ka ga yadda za ka mu'amalance shi ba kamar yadda za ka mu'amalanci wancan abin da aka ce maka mustahabbi ba in an ce farillan sallah aka kawo karatun fatiha mustahabban sallah aka kawo maka misali a malikiya mustahabban sallah aka kawo maka daga hannu yayin kabbarar harama to kaga ire-iren waɗannan abubuwan hukuncin shi zai sa ka fahimci ya zaka mu'amalanci abu ba za ka yi sakaci wajen fatiha ba amma za ka iya sakaci wajen daga hannu saboda bambancin hukunci to yana daga cikin hikimar da'awa kowane abu in za a yi da'awa a kansa a yi da'awa a kansa bisa la'akari da irin hukuncinsa idan hukuncinsa ba mai tsanani ba ne to da'awar ma kana tsananta wa mutane Allah ya shirya da mu don haka da aka ce a maimaita a cikin lokaci to maimaitawan mustahabbi ne kenan ba jijiyar wuya wala yukrahu tayammumu biturabin tuyummima bihi marratan ukhra malam yace wala yukrahu ba makaruhi bane wani lokacin kaga la yukrahu ko la yustahabbu a wajen malaman fikihu ba yukrahu ba wai zaka fassara shi ne ba larabcin sa zaka fassara ba ko yustahabbu larabcin sa zaka fassara ba in zan ce wala yustahabbu kaza sai ka fassara shi ba a son kaza a ba haka suke ne yustahabbu da yukrahu na istilahin su na malaman fikihu ba na lugha ba da haka nan wala yukrahu ba za mu ce ba a ki ba ba makaruhi bane ba makaruhi bane in san ce wala yustahabbu mana ba mustahabbi bane kar ka dauki abin cewa mustahabbi ne a baya daga mustahabbi wala yukrahu baya daga makaruhi baya daga abin da ake kirgawa makaruhi at-tayammumu bi turabin tuyummima bihi yin taimama da kasar da aka riga aka taimama da ita marratan ukhra wata taimama daban nan marratan ukhra din yata'allaqu bi at-tayammum bi turab yana da alaka ne da bi turab mana wala yukrahu at-tayammum bi turabin marratan ukhra ba makaruhi bane yin taimama da turbaya karo na daban wato bayan da an yi taimama da ita ito ga malamai sun shirin wannan wani kauli ne ko a mazhabar ko a wata mazhaba to sai su ishara zuwa ga sabanin wannan kaulin idan akwai masu ra'ayin cewa in an dafa guri an yi taimama da shi to ba a sake dafa shi a yi taimama da shi sai dai kuma wani gurin daban to sai su bayyanar da cewa a wannan ba makaruhi ba ne shine an nuna maka sabanin wancan kaulin ko sabanin waccar mazhabar to ba makaruhi ba ne wannan kuma babu wani babu wani wahalar ganewa a ciki dan ba dalilin da zai sa ya zama makaruhi dan an dafa an yi taimama a ce kuma du sake dafa shi ya zama makaruhi wala yasihu tayammumu qabla dukhuli alwaqti malai yace taimama ba ta inganta kafin shigar lokaci wannan gini akan mas'alar cewa taimama ba ta dauke hadasi kun san wannan mas'alar mun yi magana akan ta a hadari mun yi magana akan ta a shimawi cewa taimama ba ta dauke hadasi idan ku ba ta dauke hadasi to kaga ana yin ta ne don aiwatar da wannan ibada da sai an yi sarki a yi ta kamar sallah idan har yanzu mutum ya yi alwala da hantsi ba sallah zai yi ba kawai sai ya yi alwala to kaga da ya yi alwala din nan ya shiga cikin hukuncin sarki ta yadda da kowane lokaci zai iya sallah idan ya ga ana jana'iza zai iya shiga zai iya daukan alqur'ani ya karanta zai iya dawabiyin a makka yake duk wani abun da sai da alwala ake yi to yanzu ya samu cikakken lasisi da zai aiwatar da wannan abun ba ruwansa gabansa gadi saboda ya yi alwala yana da hukuncin sarki to wannan saboda ita alwala tana sanya mutum ne a cikin sarki ta kawar masa da hadasi to ita kuma taimama a wajen jamhurin malaman fikihu shine ita taimama suna ganin tunda an shar'anta ta ne ga wanda ya rasa ruwan alwala kuma ya tashi zai yi sallah to kadai za ta bashi dama ne ya aiwatar da wannan aikin ba wai za ta dauke masa wannan hadasin bane don kun san me alwala abu biyu ne kike tare da shi ai karyewa ta yi misali fitsari ya yi sai ta karye yanzu ya zo zai yi sallah to abu biyu ne ke tare da shi abu na farko shi ne wancan fitsarin da ya yi ya kawar da hukuncinsa ya dawo cikin hukuncin sarki abu na biyu shi ne ya samu damar yin wannan sallah to ita kuma taimama jumhurin malamai sai suka dube ta ta fiska ɗaya suka ce kawai ita tana baiwa mutum damar ya aiwatar da ibadan ne amma ba ta kawar da wancan hukuncin hadasin yana nan shi. Suka ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kasa mai tsarki abun alwalar musulmi ne, idan bai samu ruwa ba ko da za a shekara goma, idan kuwa ya samu ruwa ya ji tsoron Allah ya shafa fatarsa. Suka ce wannan yana nuna da an samu ruwa to taimama ta lalace. To in kuwa samun ruwa zai sa ta lalace, kenan ba ta yi aikin ruwa ba. Tunda ai idan mutum ya yi alwala don a ce don ya ga wani ruwa a buta kuma za a ce ta kare ba. Ganin ruwa a buta ko ganin ruwa a famfo ko kuma famfo ba a kunna famfo ba, dukkan famfunan nan na masallaci babu ruwa. Ana ta neman ruwa sai wani ya samu ɗan ruwa haka ɗan kaɗan a buta, ya yi maleji da shi sai ya alwalarsa kuma ya ishe shi tsaf. Yana gama alwala sai kan famfuna sha ruwa ya kawo kamar da bakin ƙwarya, ta karye tana ba ta karye ba. To amma suka ce taimama kuma idan mutum ya gama taimama bai yi sallah ba sai kawai ga ruwa ta karye, kenan ba ta yi irin aikin ruwa ba. Tunda ba ta yi irin aikin, kenan ba ta kawar da wancan hukuncin fitsarin da ya yi ba. Dama ce kawai za ta ba shi ya yi sallah, ba wai ta ɗauke masa wancan hukuncin ba ne. Suka ƙara da hadisi ingantacce na wani bawan Allah wanda a tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kan hanya wani bawan Allah ya samu janaba. Da gari ya waye aka zo sallah, annabi alaihi salatu wasallam ya gan shi a gefe ya ce kai ko me ya hana ka yin sallah da mu? Sai ce ya ma'aikin Allah janaba ce ta same ni babu ruwa. Sai ce a'aha kai kuwa ai ya ishe ka kai haka. Sai ya gwada masa yadda ake taimama, sai ya taimama sai ya sallah. Sai da aka yi gaba gari ya waye sosai, dama sallar asubahi ne, sai aka samu ruwa. Manzo Allah sallama bai manta da wannan bawan Allah ba, yace ina wannan bawan Allah mai janaba? Yace ga ni ma'aikin Allah. Sai ya ɗebi ruwa a cikin wani koko sai yace ungo je ka kai wanka. Kenan taimamar can da ya yi ba ta ɗauke wankan ba. Wannan ya sa jamhurin malamai suka tafi a kan cewa kai taimaman nan ba ta ɗauke hadasi. In kuwa ba ta ɗauke hadasi to me yi amfanin mutum ya yi ta ba sallah zai yi ba? Ba ta da amfani kwata-kwata, ba ta amfani da hantsi mutum ya taimama ba kuma walha zai yi ba sallah zai yi ba. Haka kawai ya ce kai bari da yin taimama saboda zauna lafiya, saboda tsaro. Ba za ta yi, sai in za ka yi wani abu ne sai ta yiwu, amma in ba komai za ka ba za ta yiwu ba, saboda ba za ta kawar da wancan hadasin ba. Ina fata an fahimta. Nanata ne na matsa da nanatawa saboda ni a ƙarancin abin ilimi na gani nake kamar ina faɗa ba a ganewa, amma in ba haka ba wannan ya kamata na yi shaf shaf na wuce ne na yi a ahlari na yi a shimawi, amma kullum abinka da mai ƙaramin tunani gani yake kamar ba a ganewa. Amma na
amma ba lokacin
ibada ba ne. Amfani bata da amfani, alwalar mai janaba tana masa amfani in zai kwanta bacci, amma haka kawai zai yawo a cikin gari ya alwala bata da wani amfani. Saboda ita ma ta baccin an same ta ne a sunna, kawai sunansa mai janaba. An fahimta? Don haka shi yasa sai malam ya faɗi wannan magana cewa wala yasihhu tayammumu qabla dukhulil waqti, taimama ba ta inganta kafin shigar lokaci tunda ba ta da amfani, saboda sai an tashi sallah ne ake yinta kuma lokacin ma bai yi ba, ballantana a yi ta. In an yi ta to ba ta yi ba, in lokacin sallar yi sai an sake ta. Shi yasa zaka ji suna cewa sai lokaci ya shiga sannan a sadar da ita da sallah, ana yin ta ya zama sallah kawai za a yi. Shi yasa wasu suka kuskure fahimta ma suka ce wai taimama sai dab a jikin masallaci, dab da masallaci kana yi zai ka fada masallaci. Kaga wannan kuskuren fahimta ne, mutum zai iya yin ta tun daga gida ma ya tako ya taho masallaci. Abun nufi shine idan ka yi ta ya zama sallar kawai ka nufa, ba wani suku daban ba, saboda ba ta da wannan kwalitin da za ta iya ɗauka maka wannan nauyin. To amma wasu malamai su kuma wanda su ma fahimtar su tana da kwari, tana da ƙarfi. Suka tafi akan cewa taimama ai madadin alwala ce, tunda kuma madadin alwala ce, to tana da hukuncin alwala ne. Ba wani zancen wai ba za a yi ta kafin lokaci ba, ba wani zancen wai ba ta ɗauki hadasi ba, kawai albadalu lahu hukumul mubdal. Suka ce kawai badal yana da hukuncin mubdal, duk abin da aka kawo shi gurbin wani abu to yana mai gurbinsa ne kawai. Shi yasa da aka ce mai kafara, misali kafarar kisa na kuskure, da aka ce ya yanta wuyaye, in bai samu ba wanda zai yanta ba, yayi azumin kwana 60. Shin azumin kwana 60 din nan a rashin bawa da za a yanta yana zama kafara ko ba zama kafara? Yana zama kafara tamaman, kafara ce sosai. Kafarar zihari, in mutum bai samu bawa ba yayi azumi 60, in ba zai yi azumi 60 ba ya ciyar da miskinai 60, to in ya ciyar da miskinai 60 din nan shikenan ya biya. Kafarar rantsuwa, ko mutum ya yanta bawa, ko ya ciyar da miskinai 10, ko ya tufatar da su, idan ba zai iya ba ci duk ukun nan yayi azumi 3, in yi azumi 3 nan shikenan yayi kafara. To haka suka ce duk abin da aka kawo shi gurbin wani hukunci to yana daukan hukuncinsa tamaman, ba dalilin da zai sa a bambanta taimama da alwala a wajen hukunci, hukuncinsu ɗaya. To wannan ta fuskar ka'ida kenan, amma dalilan da muka ambata a baya sun fi wannan ka'idar ƙarfi, don haka mun fi karkata zuwa ga malikiya sama da ainihin wato da kuma jumhurin malamai sama da masu la'akari da wannan ka'idar. Malam yace wa sifatuhu, sifat taimama, an yanwi istibahata salati, shine yayi niyyar halaccin sallah. Idan sallah zai yi to niyyarsa shine wato ta halatta masa yin sallah, saboda haramun ne yin sallah ba tsarki, haka taimama za ta halatta masa yin sallah. Wa yanwiya min alhadath alakbar, idan kuma zai daura niyya ta hadasi babba, in kana muhdithan hadathan akbara, idan ya kasance mai hadasi babban hadasi. Wato nan abu biyu za mu fahimta. Abu na farko shine ita taimama mai karamin hadasi yana iya yinta, mai babban hadasi yana iya yinta. Mai karamin hadasi shine wanda alwalar shi ta karye, yana iya taimama. Mai babban hadasi shine wanda wankan shi ya karye kamar mai janaba, shi ma yana iya taimama. Taimama su duka iri ɗaya ne, amma niyya tana bambanta su. Niyyar abin da yake bambanta su a niyya shine shi mai karamin hadasi zai yi niyyar kadai halaccin sallah ne, amma mai niyyar babban hadasi to zai yi niyyar wato halaccin sallah daga babban hadasi. Haka yake a malikiya, amma wannan takallufi ne, akwai sa kai wahala da tsanani. Dukkaninsu kowannensu nufinsa shine zai yi sallah, da mai karamin hadasi da mai babban hadasi nufinsa zai yi taimama ne kawai don yi sallah. Wannan shine abin da yake ransa. Kuma ai nufin cewa a cewa wannan mai babban hadasi ne ko wannan mai karamin hadasi ne, ai kowanne ya san abin da yake ransa. Ba yadda za a yi mai janaba ya zo zai yi taimama a ce ya yi niyyar taimama madadin alwala, shi ma ya san madadin wanka zai taimama sa. Don haka nufinsa, kowanne nufinsa shine samun damar sallah, sai ya taimama sa, sai ya sallah duk iri da ake taimama. Sun mai ya ƙulu, sannan sai ya ce bismillahi, da sunan Allah bismillah, wa yasta'milu sa'ida, sai ya amfani da ƙasa, ya yadribu alayhi biyadayhi jami'an, zai wato bigi ƙasa da hannayensa gaba ɗaya. Haka larabawa suke faɗa darba, ya yadribu darbatan wahidatan, bugu ɗaya. To haka ne suke faɗa. Mu a Hausa ad-darbu shine me? Shine bugu ko duka. To su larabawa ad-darbu ɗin wato sukan faɗe shi a mahalli na shafawa, sukan faɗe shi a mahalli na tafiya ma. Wa akharuna yadribuna fil ardi ko yabtaguna min fadlillah. Kaga wannan yadribuna ay yusafiruna fil ardi, suna tafiya a ban ƙasa. Idza darabtum fil ardi ko ya ladina amanu idza darabtum laysa alaykum junah idza ya ayyuhalladhina amanu idza darabtum fil ardi fatabayyanu. Haka ne, na bata ko fi sabilillahi ya ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi. Eh, wannan ita kuma ita ma ita ba ita nake nema ba, amma ita ma tana da kyau a muhallin su. Fa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum. Eh, na ya ayyuhal mu'minu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Ko babu ita? Ya akwai dai mai kama da wannan can cikin ayat da Allah ta'ala yake cewa kadhalika kuntum min qabl fa manna Allahu alaykum fatabayyan idza darabtum fi sabilillahi. Eh, to ai ba dole bane sai mu bari mun shi kana sai mu hakura mun samu abin da muke so ba. Alqur'ani babban kundi, Allah mun gode maka. Da ba ma mantuwa da mun zauna lafiya ba. Malam ya ce darbatan wahida, bugu ɗaya. To kaga mu anan wannan bugun sai muna yin sa, sai kaga mu dai san da ake koya mana taimama, san da ake koya mana taimama a makaranta, malamin mu sai ya ɗaga hannayensa bi sama sai ya gindiga sa hu, sai kura ta tashi. Saboda an ce ad-darbu a karatu, mu kuma a wurinmu mu kuma ad-darbu kawai duka ne, bugun ƙasa ne. Amma su Larabawa suna nufin ainihin wato dafawa ko taɓawa. Fa in ta'allaka bihi ma shay'un, idan wani abu ya rataye da hannayen ko tsinke ko kwalba, nafadahuma, sai ya kakkaɗe su. Nafdan khafifan, kaɗewa mai sauƙi, sai ya kakkaɗe su, kaɗewa mai sauƙi ko ya hure, domin asalin bukatar shine yawwa wannan abun ya faɗi, wannan abu mai cutarwan ko wannan abun da ba ƙasa ɗin ba ya fita, ko ta hanyar kaɗewa ko ta hanyar hurewa duka. Da yake nafdan khafifan, kaɗewa kaɗan, wannan wata matsala ce malam yake ishara zuwa gare ta. Shin mai taimama bukata shine ya dafa ƙasa ya shafa, ko kuma bukata shine ya shafa ƙasa a fiska da hannaye? An fahimta? Matsala ce wannan da malaman fiqh sun tattauna a kanta, musamman wajen faɗin Allah maɗaukakin sarki famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu. Allah ya ce ku shafa fiskokinku da hannayenku, minhu ay min dhalika as-sa'id, daga wannan kasar. Sai zama kamar wannan min wanda suka dauke ta tab'iziyya, wanda suka dauke ta tab'iziyya mai bada ma'anar wani sashe na abu. To suna cewa lallai akwai bukatar hannayen mai taimama su ɗan faro wannan ƙasar, ya shafa a fiskarsa da hannayensa, saboda Allah ya ce minhu, ku shafawa fiskokinku da hannayenku, minhu, wani abu na wannan ƙasar. Akan wannan ma'anar yasa malam yake cewa mutum ya karkaɗe hannayensa kaɗewa mai sauƙi, saboda kada ya kaɗe ƙasar gaba ɗayanta. Kamar in ya kaɗe ta gaba ɗayanta, to ya kaɗe taimamar. dan haka ya kade dan kadan duk wani abun da ba kasa ba to zai faɗi da dan kadan din ita kuma kasar kar ta zube saboda zai shafa ta fiska to wannan fahimtar tafi yawa musamman a wajen waɗanda suka takaita as-sa'idu da at-turab suka takaita da as-sa'idu da at-turab wato turbaya garin kasa amma waɗanda suke ganin as-sa'idu kullu ma sa'ida ala wajhi al-ard duk wani abun da yake damfara a ban kasa suka sanya har duwatsu daga ciki suka sanya har jijiyoyin bishiyoyi daga ciki wasu har suka sanya har ciyawa daga ciki ku kaga wannan su ba za su tafi akan wannan manar ba tunda idan mutum ya dafa dutse babu garin kasa a jikin dutse da mutum da ya shafa fuskar sa dan haka wasu malaman sai suka tafi akan wannan min bayaniya ce kawai bayaniya ce ba tafsiriyya ba ce ba tana nufin garin kasa ba ne a tana komawa shi kasar ita wannan kasar ne ma'ana daga dafa wannan kasar ku shafa fuskokinku da hannayenku wanda hakan din zai nuna cewa kar mutum ya dafa kasar kuma ya tsaya yi wani aiki da hannun kafin ya shafa ya zama kenan ba minhu ba ba da ba wannan shafa wanda yayi ba na wannan kasar bane ya dafa kasa kuma zannan kuma yaje shi kuma ya rungume buhun hatsi aka kawar da shi gefe ko buhun taki aka kawar da shi gefe sannan kuma yazo ya shafa kaga wannan nuna min taki kenan ba min sa'idu ba dan haka kawai abin da ake nufi kenan ku dafa ku shafa ba wai ku dafa ku dahu ku shafa abin da kuka dafo ba ku dafa ku shafa an gane yawa wannan din kuma yafi inganci insha Allah ta'ala ba sai lalle mutun ya sa kura a fiskar sa ko ya yi ta shafa kasa a fiskar sa ake nufi ba kawai mutun ya dafa kasa ya shafa fiskar sa da tafukan hannayensa to ina ganin kamar to wayamsahu biha wajahu wa lihiyatahu sai ya shafa fiskar sa wa lihiyatahu da kuma gemun sa wannan hannun da ya dafa kasa din sai ya shafa fiskar sa da gemun lihiyatahu da gemun sa in mai gemu ne in kuma mara gemu ne ina nufin mara gemu shine irin waɗanda Allah bai ba su gemun nan ba to shi kuma shikenan sai ya shafa fiskar sa da haɓar sa ko mace kaga ita ma haɓa ce ta fi girfi fuskarta da kuma haɓarta yabda'u min a'lahu ila an yastawfiyahu zai fara daga saman fiskar ila an yastawfiyahu har zuwa ya game fiskar gaba daya yastawfiyahu ai ya game ta gaba daya daga samanta har sai ya game ta thumma yadribu ukhra sannan sai ya buga bugu na biyu liyadaihi ga hannayen don shafa hannayensa wannan bugu na farko don fiskarsa bugu na biyu liyadaihi don hannayensa thumma yamsahu zahira yadihi al-yumna sannan sai ya shafa bayan hannunsa na dama biyadihi al-yusra da hannunsa na hagu wato in ya dafa da hannayensa sai ya dauko hannunsa na hagu sai ya sashi a bayan hannunsa na dama bayan tafin hannunsa na dama ba yawa sai ya shafa yamsahu zahira yadi al-yumna sai ya shafa bayan hannunsa na dama biyadi al-yusra da hannunsa na hagu hatta yantahi ila al-mirfaqi har sai ya tafi zuwa mirfaqi sai ya tafi ta baya sai ya tafo da hannunsa na hagu har zuwa mirfugurgumar hannun dama thumma yamsahu batinaha sannan sai ya shafa cikin hannun dama din daga tsugurguma ila akhiril asabi'i har zuwa karshen yatsu amma malami na yace min sai a hankali kar ya hada tafinsa da tafi saboda ai wannan tafin hagu din akwai taimama a jikin sa bai yi ta ba akwai kasar taimama bai yi ba bai shafa ba dan haka idan ya shafo ai hannun daman kai hannunsa na dama akwai kasar taimama bai yi amfani da ita ba dan haka idan ya shafo hannun hagu ya shafa da shi hannun baya da shi hannun bayan hannun dama da shi ya zo tsugurgumar hannun dama ya juyo to zai taho sai ya abin nan sai ya sai ya shafa zuwa saman yatsu amma ba zai hada tafukan hannayensa ba a wannan karo malan yake thumma yamsahu zahiral yusra biyadihi sannan sai ya shafa bayan hannun hagu biyadihi al-yumna da tafin hannunsa na dama kamar yadda yayi wanca ilal mirfaki shi ma zuwa tsugurgumar hannun hagu thumma yamsahu batinaha sannan sai ya shafo ciki cikin hannun hagu din daga tsugurguma ila akhiril asabi'i zuwa karshen yatsu anan kan malami na yace mun sai ya hade anan sai ya hade tafukan sai ya murje shikenan ya gama taimama a malikiya kama kamar yadda zamu zo mu karanta kamar yadda zamu kama sani kai hadisin Ammar dan Yasir da hadisin da muka ambata dazu na wanda manzo Allah ya gwada masa taimama duka taimamar manzo Allah sallama kawai dafawa ɗaya yake yi ya shafa fiskarsa da hannayensa zuwa wuyan hannu shi yasa Bukhari ma yace babu at-tayammum darbatun lil wajhi wal yadayni wal kaffaini babu taimama bugu ɗaya ne fiska da tafukan hannu wannan tsugurgumar hadisin sa bai inganta ba wa yajibu takhilul asabi'i wajibi ne tsefe wato yatsu a taimama ya tsefe yatsunsa wa naz'ul khatami da cire zobe saboda da ruwa ne ruwa zai iya ratsawa amma taimama kasa ce kasa ba za ta ratsa cikin zobe ba fa in lam yanzihu lam yujzihi idan bai cire shi ba bai isan masa ba manzo Allah sallama na cire zoben sa idan zai taimama wa darbatu thaniyatu sunnatu ma lati bugu nabiyin sunna ne hadisin ta ma bai inganta ba wa kadhal mashu ila al mirfaqaini hakan nan shafawa zuwa tsugurgumai din nan guda biyu shi ma sunna ne mana ce fa law iktasara ala darbatin wahida da a ce zai takaita akan bugu daya lil wajhi ga fiska wal yadaini da hannaye guda biyu zuwa wuyan hannu kenan ajza'ahu ma lati ya isa masa to kun ga amfanin karatu kun ga mun yi ahalari ba a gaya mana haka ba mun yi ashimawi ba a gaya mana haka ba dukkan su sai ana gwada mana zuwa tsugurguma amma yanzu iziya sai yace da mutun zai takaita a fiska kadai da wuyan hannu da ya isa masa to kaga yanzu kana ƙara karatu ne kana ƙara fahimtar karatu shi yasa kaga mutun yana rikici akan kankanin abu to karatun ne kadan karatun ne kadan in ya tsaya ya nutsi ya yi shi ya yi nisa ya gano abubuwa da yawa zai ga wanda da a baya yake masa kaza zai ga ya canza bayani a gaba amma karatu bai nisa ba mutum yace zai yi ta karantarwa a babban wuri sai ta hayaniya sai ya samu matsala ba wai ni na kai ki karatu bane amma mu'amala ta ilimi mutum idan zai yi adalci a mu'amala ta ilimi ya san cewa karancin karatu yana kawo irin wannan matsala mun ba da muje ko ina ba a karatun mun fahimci wannan abu mun gane cewa karancin ilimi yana kawo mutum ya ta rigima akan abu guda ɗaya ta dubi-dubi kuma sai ya je can gaba cikin wani littafi sai ya samu mutanen na sama ashe ba sa tare da shi walau iktasara fi mashi yadai da a ce zai takaita a shafa hannayensa kadai alal qu'aini ya takaita kadai akan wuyan hannu bai je tsugurguma ba wa salla yayi salla a haka a adabil waqti to ya sake amma a cikin lokaci kenan tayi Allah ya gafarta mana abinda muka yi kuskure daidai din mu Allah ya ba mu lada wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to gaskiya na taba yin ma magana akai ba ma sau ɗaya ba dangane da abin da ya shafi nafila bayan sallar asuba musamman rakatul fajr da waɗansu suke yi bayan sallar asubahi ba ce akai babu ba amma rangwame ne ga wanda yayi bacci bai samu dama yayi bayan makara zuwa sallar asuba amma duk sanda ne magana akan wannan matsalar ko a tambaya ko a karatu sai nayi magana akan waɗanda suke makara kullum kuma an yi sallar asuba su tashi sai su sallar nafila wannan kan kuskure ne kuma ba shine azima ba asalin azima shine ba a sallah ta nafila bayan sallar asuba wannan dokar tana nan. Da haka rangwame ne ga wanda ya makara ya yi bacci. Kaga idan mutum ya kasance kullum haka yake yi, to kamar yadda malam ya faɗa ne cewa me, cewa wannan sakaci ne a babin rangwame. Mutum yana neman lada sai rasa ladan, saboda ya sanya sakaci a cikin al'amarin, ya sanya wasa da shari'a, wanda ƙarancin tsoron Allah ne yake sa mutum ya dinga wasa da shari'a. Ƙarancin tsoron Allah ne yake sa mutum ya dinga wasa da shari'a, ya dinga sakaci da dokokin Allah. Idan mutum yana kwaɗayin yayi rakatai al-fajr, to ya yi ta a lokacin da ya dace da ita. Wanda ya kwaɗaitar da shi wannan sallar, ya kwaɗaitar da shi ladanta, shi ne yace ba a yin sallah bayan sallar asuba. To kamar yadda zai bi zancensa don ya nemi lada, haka zai bi zancensa don ya guji zunubi. To ba dalilin da zai sa mutum ya dinga zaɓen wani abu ya yi imani da shi, ya zaɓi wani abu kuma da bai masa ba, ya sa ƙafa ya yi fatali da shi. Wannan kuskure ne. Allah shiryar da mu. Asali tatabbu'ur rukhas. Tatabbu'ur rukhas wato hali ne irin na ɗan kasala, neman a ina rangwame yake. Ana neman rangwame ne a kasuwa, amma a shari'a ba a neman rangwame. In ya iso ka ko ka iso shi, kun haɗu sai ka yi aiki da shi. Allah yana son ka yi aiki da rangwame idan ka faɗo a mahallin rangwame. Amma ka dinga neman rangwame kai da kanka kana nemansa ka ɗana. Ka ji wani almazan yana cewa shi bai taɓa shan azumi ba saboda tafiya. Gaskiya zai yi tafiya gobe saboda ya sha azumi. Neman abin yake yi. To kaga wannan gaskiya hali ne na taɓewa, ba daidai ba ne. Domin asali shi ne kai azumin ba kai tafiya ba. Asali shi ne kai azumin ba ka sha ba, sai in ya same ka. In ya same ka, to Allah yana son ka karɓi rangwamansa. Ragi ya maka, kuma yana son ka karɓi raginsa, kar ka gwale. Amma idan kai ne mai nemowa, shi yasa Allah ya ce faman idurra ghayra baghin wala adil, wanda aka halatta musu cin mushi, wanda suka shiga cikin matsatsi na bakar yunwa, sai aka ce ghayra baghin, ba mai nema ba. Wannan shi ne mai neman rangwame, ba mai nema ba, ba wanda dama yana so ya ɗana mushe ba. Dama so yake yi, bai taɓa cin naman mushe ba, yana kwaɗayin cin naman mushe. Sai kawai ya kama hanya ya tafi haka sutil, babu guzuri ba komai. Kawai saboda yana Allah Allah, yunwa ta matsa masa ya ci mushe. Kaga wannan nema yake, to Allah yake ban da shi, ba zai ci ba. To kaga abun ya kai ga kenan. Allah zai iya haramtawa mutum ladan ibada matukar neman rangwamen ya yi, ba rangwamen ne ya same shi ba. Allahu a'lam. Tana. Salam. Ke dangane da maganar ranar shakka ɗin nan, yanzu muna 24 yau ga wata. To yaya shin ya shafi har wanda kamar zai fara sita shawal daga gobe? Inda wanda ya fara sita shawal daga gobe, to sai dai idan shawal ɗin ya yi 30 ne zai samu 6. In bai yi 30 ba, to na 6 zai faɗo masa 1 ga watan Zulƙa'ada ne. Sai ce to zai shafe shi ko ba zai shafe shi ba? Amsa anan shi ne ba zai shafe shi. Ranar shakka ɗaya ce a shekara, ita ce ranar 30 ga watan Sha'ban. Shi yanzu wannan wanda zai fara sita shawal daga gobe zai iya farawa, matuƙar wasu bukatu ne suka hana shi samun sita shawal ɗin a baya, bai samu dama ya fara ba, sai yanzu ne ya samu damar a ƙurarren lokaci. To zai iya farawa, zai yi kayansa, kuma ko da ƙarshen ya faɗo ɗaya ga watan Zulƙa'ada, insha Allah ta'ala zai samu ladansa, babu wani ishkali insha Allah ta'ala. Akwai malaman da suke ganin ma wannan guda 6 manzon Allah ya ambaci Shawwal ne saboda ita kullun ibada so ake kai ta ka gama ta. Amma a kowane wata mutum ya samu yayi wannan 6 insha Allah ta'ala zai dace. To amma dai ya fi dace mutum a Shawwal din, saboda shine abin da nassi ya zo a cikin sa. Idan larura ta sa mutum ya fita daga Shawwal, to wannan larura ce tana kawar da komai, insha Allah zai samu ladansa cikakke. Na'am. Allah ya ce dangane da wanda ba shi da halin yin alwala, ba shi da halin yin taimama gaba daya, ya samu kansa a wani guri da ba hali ya alwala, ba hali ya taimama, ko ya samu kansa a wani yanayi ba hali ya alwala, ba hali ya taimama, shi yaya zai yi? Mas'ala ce da ina ga na ambace ta ita ma a baya a karatun ahlar yinajin, yadda ita kan amalikiya sai suka kasu gida hudu dangane da hukuncin wannan mutumin, yayin da Imam Malik yake ganin cewa ba zai yi sallar ba kwata-kwata, kuma ba zai rama ta ba, ta wuce, ba zai yi ta ba, zai rama ta ba. Ibn al-Qasim al-Majdin Imam Malik yace a zai yi ta a haka, ba taimama ba alwala, kuma zai rama ta san da ya samu iko yin amfani da ruwa ko kasa, zai rama ta. Akwai cikin malaman, cikin daliban Imam Malik Asbagh, da shi kuma yake cewa shi ba zai yi, mutum ba zai yi ta lokacin ba, amma lokacin da ya samu amfani da ruwa ko kasa, to zai rama ta. Shi kuma Ashhabu shi kuma sai yace a lokacin zai yi ta, kuma ba zai rama ta ba daga baya, sai ya zama zance guda hudu. Amma dai zancen da ya fi wato dacewa da nusus na shari'a shine a fahimtar Ibn al-Qasim, ba shi Imam Malik din ba, fahimtar Ibn al-Qasim. Fahimtar Ibn al-Qasim ta fi dacewa da nusus na shari'a, shine la ba Ibn al-Qasim ba. Ibn al-Qasim cewa ya ce zai yi ta kuma zai rama ta, la yawwa abuna ashhabu da ya ce zai yi ta a haka, to ya fi dacewa da nasoshin shari'a, saboda yanzu shi wannan mutumin a matsayinsa na musulmi rayayye mai hankali, in an kira ya ayyuhal ladzina amanu yana ciki, to yanzu dalilan da suka yi kira zuwa ga yin sallah, da kiran sallah da aka yi lokacin sallah ya yi haddashi, ba yaro ba ne balle a ce bai balaga ba, ba mahaukaci ba ne balle a ce ya haukaci, baligi ne kuma mai hankali. Wannan uzurin na rashin alwala ko rashin taimama wani uzuri ne da ya bujiro masa, wanda ba shi da wani iko a kansa. To a ka'idar shari'a kuma, wato idan mutum ba zai iya abu ba, idan mutum ba zai iya wata ibada ba, to ita kadai ce take faduwa masa, ba ta faduwa tare da wata. Abinda ba za ka iya ba shine kadai yake faduwa maka, an fahimta? Ba, abinda mutum ba zai iya ba shine kadai yake faduwa masa, baya faduwa tare da. Yanzu misalin wanda ba zai, mara lafiyan da ba zai iya tsayuwa ba a sallah, saboda ba zai iya tsayawa ba zai yi sallah ba, zai yi sallah. Daka abinda mutum ba zai iya ba shi kadai yake faduwa. Al-maisuru la yasqutu bil ma'sur, haka kaida take. Abinda za a iya baya haduwa ya fadi tare da abinda ba za a iya ba, duk su fadi ba zai yi ba. Daka yanzu alwalati ta fi karfinsa da taimama, duk sun fi karfinsa, amma zai iya sallah ko? To yanzu rashin ikon alwala ko taimama ba zai hada ya hada da sallah duka ya rusa ba. Abinda ba zai iya ba shine yake faduwa. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah baya daura wa rai sai abinda za ta iya. Dan haka zai iya sallah ba zai iya alwala ba, zai iya sallah ba zai iya taimama ba, to yayi sallah. Dan haka an dauke masa alwalar da taimamar, yayi sallar da sunansa na musulmi kawai, an fahimta? Yayi sallar kawai da sunansa na musulmi. Dan haka wannan shi yafi dacewa da nusus na shari'a da kuma qawaid na shari'a, sama da fahimtar Imam Malik cewa ba zai yi sallar ba kuma ba zai rama ta ba, kawai ta fada a kansa. Kaga nan wato kenan rashin samun damar alwala ya jefar har da sallah gaba dayanta, alhali ita sallar zai iya ta, inda ita ma ba zai iya ta bane, to shikenan ita ma sai ta fadi, ba zai iya ta ba sai ta fadi, amma ita zai iya ta, to ita ba ta fadi ba, abinda ba zai iya ba shi zai fadi. Allahu akbar. To za mu samu mai sallah.
Na'am mala.
Wa alaikum salam. Tanar maganar da muka karanta ba cewa ba makaruhi bane yin taimama da kasar da aka yi taimama da ita. Ba makaruhi bane. Yace to yana da iyaka ne saboda ya ga asibiti akwai kasa ta taimama. Amika wannan ya dafa, amika wannan ya dafa, amika abin ba shi da iyaka kawai ana ta yin. To zuwa yaushe ne za ta dena amfani zuwa sanda ta fita daga kasa? Ko ba ka ba? Daga lokacin da aka ga ba kasa bace ko ta kare sun dandale ta. To shikenan za a debo ta amma ba shi da iyaka. Za a yi ta yi. Ka ta wala gani na ƙarshe. Na'am. Da dai saki ina hannunsa haka. Hukuncinsa zai yi daidai da mai taimama ƙawanyar makulli da mutum ya za a hannun ɗan kiɗin. Wato ni zai taimama kenan sai ya cire shi. To ka ta mala aka ce a cire zobe ma balle ɗan ki. Sai da ɗan kiɗin gashi nan na garawa ma yake yi. Kaga zobe dai kama hannu yake amma aka ce a cire shi. Kaga mai babu aula ɗan ki amma wala Allah abin da yake nufi shine tunda bai kama ba to wajen shafawa aikin nan ba zai tare ba. A zai iya tarewa. Zai iya tarewa don haka a cire shi. Ayi taimama kuma ma za ka iya rujuwa kanka rauni inda fiska za a shafa wala Allah zai iya zuwa ya je ya karjo wani abu a fiskar shi kansa hannun in ya ɗauko wani abu aka ce a kaɗe shi kaga ina ga wani abu yana rataye a jiki. Mutane ko ba na ce masu laifi ba mutane za mu ce ko da ake rufe mutane ko da ake tuhuma. To irin wannan wurin suka ce ana akan yi fitsari a wajen akan yi waye da sabbi ya mutum zai yi sallah inda wani wajen da zai yi waye sallah mai kyau sai yayi in babu haka zai sallah wajen eh kan jirwayen fitsari da zarnin da komai me yawa akai ma yake kwana ai ko ka inna lillahi inna ilaihi raji'un haka zai yi sallah. Haka zai yi sallah. Allah ta'ala ya gyara mana rayuwarmu. To malam da mun ce na ƙarshe to yanzu kai ne na ƙarshen kenan. Sai na'am. Ka sabe shafa fiska da hannu ɗaya zai amfani ko da hannu biyu da hannu biyu. Hannu biyun zai shafa ya ɗauko fiskar daga sama sai ya ainihin wato sai ya shafa ya buɗe hannayensa ya shafa har gemunsa duka da hannu biyun. Sannan ba sai ya sake bugawa ba sai kuma ya shafa dama. Sai ya shafa hagu sai ya shigar da yatsunsa shikenan ya gama taimawarsa. Allahu a'lam. Magana da kai. Sallah ana iya sallah a cikin zarnin fitsarin da yake da ba za a iya kawar da shi ba. Yace to a tsaye za a yi kenan ko za a yi sujada? Saboda na ganin cewa za a yi sujada za a yi sujada akan zarnin fitsari. Ai yadda tsayuwa take ibada, yadda sujada take ibada haka tsayuwa take ta ibada a sallah. Naka inda za a wurin da za a iya tsayuwa a yi sallah a wajen to za a iya sujada a wajen sai inda dillar wurin da yasa za a tsaya a wajen a yi sallah to za kuma a yi sujada saboda dukkan su ayyuka ne na ibada. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.